Jamhuriyar Niger ta hanyar ma'aikatar ministan tsaro na kasar da General Brigadier Sani Kashema ga takardar wannan ofishin ya wakilta da wakilan kamfanin Wafco Niger West African Oil Pipeline Company tsorata ba hannu domin bada tsaro irin na ko a yi rai ko a mutu a kayan aikin haƙowa sarrafawa da majigilar man fetur na Jamhuriyar Niger da bututun man kasar da tsawonsa ya kai sama da kilomita 2000 zuwa kasar Benin. Malam Siraji Sani mai kasat mai nazarin lamurran kasa da kasani a Jamhuriyar Niger.
Sai ba kusa ba idan China ta kama, China ta yi nisa game da kansa ma. China ta yi nisa game da tsaro saboda ni suna da kayaki na technology wanda ke iya ganin mutum ka ke zo ga. Kuma ce maka kaga alhamdulillah idan China ta kama in Allah ya so Niger kullu za ta biya kudin samu ko in ce ta biya saboda duk wani mugu wanda zai zakuwa daga nesa ce banna daga nesa China za ta gani zan za ta kawa abuwa wanda za su kawo irin su kumbo irin sauransu wanda dan ta da yazo cikin ana ganin shi aini a sa dogon ko wani abu shawace shi. Kaga sai mu ce wannan ba kamin tunani bane gwamnatin Niger. Kuma haka ake so. Ko wace kasa in za ta shigo yanzu in za ku ga ta rejejeniya ta kasuwanci da za to ku sa rejejeniya hada ta tsaro
wannan yarjejeniyar tana la'akari da hare-haren da ake kawo bututun man kasar inda kuwa karshen makon jiya waɗansu 'yan ta'adda sun kai masa hari a yankin Yayemun Tseka kamin su arce zuwa tarayyar Najeriya. Baya ga a farkon watan Disamba shekarar ta gabata jami'an tsaro guda uku na kasar Benin daga cikin masu kula da bututun man suka halaka hannuwan 'yan ta'adda wajajen garin Malaville. Shin menene amfanin wannan yarjejeniyar ga kasashen Niger da China? Ita ce tambayar da Nima Mamman Sani mai nazarin lamurran tsaro a Niger.
Amfani na farko ga kasar Niger shine wannan hasashen da bankin duniya ya kaga zai tabbata lalle haka nan ne adadin man da ake hiddowa za a rinka hiddo shi sannan kuma zai kai da kasa ya zama to an samu tsaro ga kasa kwa wannan duk hare-hare kin da ake kokarin yi kaga ba za a samu ayi su ba. To na biyu abin da shahi ita kuma kasar China ita ma da yake ta yi financing kudin ta a cikin haƙuwar man ita ce ta sa kudi ta yi komi-komi kenan kaga ita yanzu kamar za ta kare muradun ta na abubuwan da kudin ta sa a cikin harkar man kuma kaga kenan abin da za ta samu a haƙoƙin da shi za ta samu ta da kudin ta kuma da adadin lokacin da yarjejeniyar ta aje ne dan haka duka alfanu ne ga 'yan kasa da kasa da kuma kasar China.
Kasar China za ta taimakawa da jirage marasa matuƙa ko drone da kumbo da matauraron dan adam masu hango makiya daga nesa domin kare wannan bututun na Jamhuriyar Nijar. Duk da yake yarjejeniyar ba ta fayyace saddabarun tsaron da kasashen biyu za su yi aiki da su ba wajen kare muradunsu na harkar man fetur a kasar ta Jamhuriyar Nijar ba. Kasancewa a yankin Yayemun Tseka ne ta'adda ke damuwar bututun man na Nijar a baya-bayan nan shi ya sani tambaya Abdurrahman Idris Kaɗa soja tsohon sojan kasar akan menene ya sa 'yan ta'addar damuwar wannan yankin
da yake faruwa wannan yanki tsakanin mun tsaika tun da ka san iyakoki addakwai nan saboda iyaka addakwai da Najeriya kuma in ka ɗauki wancan bangare inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hito ta iyaka da Mali kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi Najeriya tun da nan ne headquartersu nan ne cibiyarsu take su 'yan ta'adda to kuma akwai 'yan ta'adda na Najeriya ko su waɗanda suke leƙo wannan yanki to kaji abin da ya sa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro.
Wannan yarjejeniyar tsakanin China da Jamhuriyar Nijar za ta kawo ƙarshen hare-haren da ake kawo kayayyakin ayyukan fetur a Jamhuriyar ta Nijar tare da kare muradun ƙasashen guda biyu a wannan fannin a ƙasar. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a Jamhuriyar Nijar.